This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17 da mita 25 da kuma 60. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. A jamhuriyar Niger ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da niyya da download da kuma Nomad FM duk wato a can jamhuriyar Niger din. Assalamu alaikum a sauraron sashen Hausa na muryar Amurka. Jummai Ali tare da Grace Abdu da kuma sauran abokan aiki muke muku barka da hantsi. Bayan kun gama jin labarin duniya za ku ji ra'ayin wasu matasa da ofishin jakadancin Amurka a Najeriya ya gayyata domin sauraron jawabin da shugaba Obama na Amurka ya gabatar lokacin da ya bude taron kolin matasa daga nahiyar Afirka a jiya Litinin. Za ku kuma ji rahoto akan kashe mutane 6 a sakamakon rikicin kabilanci tsakanin Fulani da 'yan kabilar Gara a jihar Kogi. Haka kuma muna da rahoto akan yadda aka harbi shugaban wata kungiyar hankoran kare haƙƙin bil'adama a ƙasar Burundi. Sai kuma kaɗan daga cikin irin ra'ayin da kuka bari akan faifai.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da hantsi ga cikakkun labaran. Sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kerry ya isa birnin Singapore inda za su tattauna da Prime Minister Lee Hsien Loong da kuma waɗansu manyan jami'ai da ake kyautata zaton za su ba da ƙarfi ne kan tattaunawa da ta tije wadda ta shafi haɗin kai a harkokin cinikayya tsakanin ƙasashen yankin Pacific. Jami'an Amurka sun ce Kerry ya kai ziyara a ƙasar ɗaya daga cikin ƙasashe 5 da zai ziyarta ƙasashen gabas ta tsakiya da kuma kudu maso gabashin Asiya da nufin jaddada muhimmancin harkokin cinikayya da kuma zuba jari a Amurka da dangantakar ƙasar da ci gaban tattalin arzikin ƙasashen gabashin Asiya da kuma na Amurka. Sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya kai ziyara a tsibirin ne 'yan kwanaki bayan zaman tattaunawa ƙungiyar TPP da ake gudanarwa wadda ta ruguje sakamakon rashin daidaito tsakanin membobin ƙasashen ƙungiyar 12 dangane da wa'adin kare mallakar abin da kamfani ke sayarwa da kamfanonin sarrafa magunguna na Amurka suka bukata. A cikin makon nan ne Kerry zai gana da ministocin ƙasashen Asiya a taron kolin da za a gudana a Malaysia kan harkokin cinikayya da kuma batun tsaron yankin.
Batun bakin haure ne muhimmin batun da an jam'iyyar Republican suka mai da hankali a kai jiya Litinin da daddare a tattaunawa da 'yan jam'iyyar da suke son tsayawa takarar shugaba suka taɓo kafin muhawarar 'yan ƙurar da za su yi. Waɗanda ke begen ganin jam'iyyar Republican ta tsaye da su takarar shugaban ƙasa 14 daga cikin 'yan takara 17 da ke da wannan bege ne suka halara a jihar New Hampshire domin tattaunawa da aka yi sa'o'i 2 ana yi da aka nuna ta gidajen talabijin. Rikakken attajirin nan Donald Trump wanda ke kan gaba wajen farin jini a ƙididdigar da aka yi ya ki ya halarci wannan taron da shi da tsohon gwamnan jihar Arkansas Mike Huckabee. A ranar Alhamis idan Allah ya kai mu 10 daga cikin 'yan takarar za su halara a Cleveland jihar Ohio inda ɗaya bayan ɗaya za su yi jawabi a wani salo da ya sha bamban da yin muhawara. Wannan taro zai ba wa 'yan takarar damar tunkarar juna. Za su mai da hankali wajen caccakar manufofin jam'iyyar Democrat musamman ma a kan tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton wadda take kan gaba wajen farin jini tsakanin waɗanda ke begen jam'iyyar Democrat ta tsaye takarar shugaban ƙasa. Haka kuma za su mai da hankali a kan batun ɗaukan tsauraran matakan tsaro a kan iyakokin Amurka a zaman wani muhimmin ɓangare na manufar Amurka a kan 'yan gudun hijira ko kuma baƙin haure.
To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mai yiwuwa ne masu taimakawa alkali yanke hukunci a jihar Colorado su yanke wa James Holmes ɗan shekaru 27 na hukuncin kisa, mutumin da aka samu da laifi watan da ya gabata na kashe mutane 12 da suka je kallon silma kusa da Denver. An tsaye da wannan shawarar ne jiya Litinin bayan tattaunawa ta tsawon ƙasa da sa'o'i 3 da zai ba da dama ga lauyoyi masu kare shi da kuma masu gabatar da ƙara su gabatar da hujjoji na ƙarshe. Ana kyautata zaton zaman sauraron hujjojin da za a fara yau Talata zai hada da sauraron shaidu masu sosa rai daga waɗanda aka kai wa harin da kuma dangi kan irin halin kuncin da suka shiga sakamakon wannan hari. Bayan gabatar da waɗannan shaidun ne, masu taimakawa alkali yanke hukunci za su bayyana matsayinsu kan makoma Holmes. Mutane 70 ne suka ji raunuka a gidan Sulman lokacin da Holmes ya shiga wurin da kyakkyawan shiri sanye da tabaran kare fuska daga shakar iskar gas. Ya jefa barkonan tsohuwa ɗakin Sulman kafin ya buɗe wuta da waɗansu bindigogi masu sarrafa kansu cikin watan Yuli shekara ta 2012. A watan jiya, waɗannan masu taimakawa alkali yanke hukuncin suka sami Holmes da laifi a dukkan laifuka 165 da ake tuhumarsa da aikatawa na kisan kai da kuma yunkurin kisan kai bayan an shafe makonni 10 ana sauraron ƙarar.
Shugaba Barack Obama na Amurka ya ce ya yi imanin cewa canjin yanayi yana jawo babban ƙalubale ga makomarmu da na 'ya'yanmu da kuma jikokinmu. Shugaban ya sake yin kiran gaggawa da wannan furuci da ya ji Litinin a lokacin da ya gabatar da sabbin ƙa'idodi ko kuma wani shiri da nufin rage gurɓataccen iska da suke fitowa daga masana'antun samar da wuta ko kuma makamashi. Sabon shirin da shugaba Obama ya gabatar zai rage dogaran da Amurka ke yi akan samun wuta ko kuma makamashi daga kuza, kuma ya kusantar da ƙasar ga samun makamashi mai tsafta. Shirin ya tanadi cewa masana'antun samar da wuta za su rage yawan gurɓataccen iska da suke fitarwa da kashi 32 daga cikin 100 kan shekara ta 2030, ƙasa da matsayin da aka gani a shekara ta 2005. Shirin zai rage gurɓataccen iskan da suke fitowa daga masana'antu da kimanin kashi 9 daga cikin 100 fiye da tsari ko kuma ƙa'idodin wucin gadi da aka gabatar a bara. Labarin duniya kenan, kuka gama je. Jiya Litinin, shugaba Barack Obama na Amurka ya buɗe taron ƙolin matasa 500 daga nahiyar Afirka ƙarƙashin shirin da shugaban ya ƙirƙiro na raya matasa shugabannin gobe na yankin da ake cewa African Leadership Initiative. To, ofishin jakadancin Amurka da ke Abuja, Najeriya ya gayyaci wasu matasa daga sassa daban-daban na Najeriya domin su saurari ko kuma kalli jawabin shugaba Obama kai tsaye. Ga rahoton da wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kaina ya aiko mana.
Yes, as I said last week, even as Africa continues to confront many challenges, Africa is on the move.
Yadda shugaba Obama kenan yake sheda wa matasan Africa cewar African na ci gaba da tunkarar kalubalen ta gadan-gadan. A jawabin da ya yi wa ɗaruruwan matasan African jiya, kamar yadda ofishin jakadancin Amurka da kenan Abuja ya nuna jawabin kai tsaye ga wasu zaɓaɓɓun matasan Najeriya. Tambayar da wani ɗan Najeriya mai suna Olushola ya yi wa shugaba Obama kan abin da Amurka za ta yi don rage ƙwarin gwiwar matasan African su lalewa zuwa can Amurka da sauran ƙasashen Turai, kuma ya ta'allaka hakan akan matsalar rashin kyakkyawan shugabanci, cin hanci da rashin adalci a ɓangaren shugabannin Afirka. Shi ya fi jan hankalin matasan da suka hallara a ofishin jakadancin na Amurka da kenan Abuja. Mustapha Gwari, wani matashi ne ɗan asalin jihar Yobe da a bara, ya halarci irin wannan taro a Amurka.
Yawancin ana da matsala, za ka ga a maimakon mu mu dinga dubawa yadda mu za mu samu mafita daga nan, sai mu dinga duba su shugabannin sauran ƙasashen mu ga me za su yi mana. Bayan kuma in dai gyara ake so daga gida, ya kamata a yi gyara. Abinda shi shugaba Obama ya gaya masa gaskiya ne, in ana neman mafita yadda za a rike matasan wanda suke da kuzari daga nan gida, ya kamata a fara, ba wai su ne za a nema a san yadda za a yi. In waɗansu sun zo wanda sun san cewa su za su ƙaru da shi, sai su ce maza aka koma ƙasarka.
Muayyid Mahmud da Fatima Maina Abdullahi matasa ne daga jihohin Adamawa da Borno, kuma na tambaye su ko su toce fuska suke kallon wannan jawabi.
Gyaran anan kasan za a yi ta, ba daga can Amerika ne za a fara gyaran.
Matasa yanzu sun samu hanyar da za su ci gaba.
Kazalika, matasan da suka kalli wannan jawabi na shugaba Obama sun yi shokin yadda shugaban yake ayyana kansa a matsayin shugaban Amurka na farko da ya ziyarci Kenya. shugaban Amurka na farko da ya zurci Ethiopia kana shugaban Amurka na farko da yawa zolan talentaler Africa jawabi Hassan Mainakaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
to mun gode Hassan a ranar Asabar aka kashe kimanin mutane 6 a wani rikicin kabilanci da ya barke tsakanin Fulani da ƴan kabilar Gara a jihar Kogi rikicin ya barke ne a yankin karamin hukumar Dekina wakilin sashen Hausa Mustafa Nasiru Batsari ya zanta da Malam Ibrahim Ekande ɗaya daga cikin waɗanda wannan al'amari ya shafa
mutane igala sun je sun fasa su a kiwo sun dawo da daddare washe gari da su taura kayan su tafi tunda ba su so su a wurin karfe 6 saura sai igala suka mamaye su da harbe harbe da ke taki dai a wurin sun kashe mutum 4 sun rauna ta mutum 3 sannan da suka watsa shanu a wurin a cikin dajin da suka samu wannan suna zanne da shanu kansu sun je cikin gari kuma sun kama mutane 2 har yanzu Fulanin kuma suka yanka su yanka rago ba a san ma inda suka yi da gawan ba yanzu haka a garin Ijokoi bayan Ayamba
shi ma dai sarkin Fulanin yankin Alhaji Ali Adamu ya ce 4 daga cikin Fulanin da aka kashe ƴaƴansa ne na cikinsa.
An kashe mani yaro 4 na jikina.
To na kira Mr. Jacob Idi, sakataren yaɗa labaran gwamnan jihar Kogin domin jin matsayin gwamnatin jihar akan wannan matsala. Inda nan take ya hada ni da shugaban karamar hukumar Dekinan inda lamarin ya faru Honorable Inda Usman. Inda yace tabbas sun tura ƙarin jami'an tsaro a yankin domin dawo da doka a lokacin da na tambayi shugaban karamar hukumar ko sun gayyaci shugabannin bangarorin biyu domin yin sasanci ga abin da yake cewa
to no, you can't invite them now because the tension now is too high. I want the tension to
okay.
Maybe by tomorrow now I will not invite them.
Yace a'a ba za a iya gayyatar su ba a yanzu saboda hankula sun riga sun tashi. Muna son sai kura ta lafa kila zuwa gobe za mu iya kiran su. Daga bisani na kira kwamishinan ƴan sandan jihar Kogi Mr. Adeyemi Samuel bai dauki waya ba da na tura masa bayanin dalilin kiran nasa a rubuce sai mayar mun da ansar cewa ya gani amma yana halartar wani taro. Rikicin Fulani da sauran kabilun jihohin Kogi, Kwara da Niger na ƙara ta'azzara matuƙa. Inda ko a kwanakin baya ma wani rikicin da ya tashi a yankin Fadigi na jihar Kwara ya yi sanadiyar asarar rayuka da dama. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Nigeria.
Kafin ku ji yadda aka harbi shugaban wata kungiyar hankoran kare haƙƙin jama'a a ƙasar Burundi a shakata da wannan waka. madalla kada kuma amince da cewa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. The Voice of America. Haka ne, yanzu kuma za mu leƙa ƙasar Burundi inda aka harbi wani sanannen shugaban wata ƙungiyar hankoran kare haƙƙin jama'a. Aka ji masa mummunan rauni a Bujumbura babban birnin ƙasar kwana ɗaya bayan da aka yi wa wani mai muƙamin janar kisan gilla. Ga fassarar wannan rahoto da wakiliyar muryar Amurka Megan Dizo ta aiko mana daga bakin Usman Kabara.
Shugabannin fararen hula a ƙasar Burundi sun ce wasu mutanen da ba a san ko su waye ba akan babura sun budewa dan rajin kare ƴancin bil'adama din nan da mutanen da kuma ake tsare da su Pierre Crava Bamnimpauta a hanyarsa ta komawa gida an kuma ya asibiti da shi rangaranga. A baya dai Mr. Crava ya fito bayanar jama'a ya soki lamirin shugaban ƙasar Pierre Nkurunziza game da kudurinsa mai rudani na sake tsayawa takarar mulkin ƙasar karo na uku. Bugu da ƙari ma shi Bamnimpa an taba daure shi a baya bisa ire-iren fafutukar tasa ta bin kadin haƙƙin bil'adama. Har yanzu dai ba a tantance waɗanda suka kai wannan harin ba. Kisan ya zo ne kwana ɗayan rak da kashe wani babban mataimaki ga shugaban ƙasar mai suna Janar Adolf Shimirimana, inda rahotanni suka nuna cewa harin roka ne ta sama ya yi wa motar janar ɗin da rarmikiya a ranar Lahadin da ta gabata a Bujumbura babban birnin ƙasar Burundi. Adolf shi ne tsohon shugaban hukumar leƙen asirin ƙasar kuma shugaban ma'aikata. Sai dai bayan kashe sojan, shugaba Pierre Nkurunziza ya yi kira ga magoya bayansa da kada su sake su ɗauki fansa a kan ‘yan adawa da gwamnatinsa. Tun da a watan Afrilu, Burundi na fama da rigingimun ƙin amincewa da Mr. Nkurunziza ya yi tazarcen wa’adi na uku na mulkin ƙasar, inda ake ta taƙaddama ko tazarcen ya saɓa wa tsarin mulkin ƙasar ko a’a. Kuwa zanga-zangar da aka yi a baya-bayan nan na zaɓen zagaye na biyu na ƙasar sai da kimanin mutane kamar 80 suka mutu, wasu kimanin 170 kuma suka arce. Daga kasar ta Burundi. Pierre Nkurunziza dai ya sake cinye zaben shugabancin kasar a watan da ya gabata na Yuli, duk da cewa kasashen duniya sun ce ba sahihin zabe ne mai cike da adalci da sanin ya kamata ba. Sannan wasu majiyoyin ma sun tsegunta cewa an yi wa masu kada ƙuri'a barazana da buɗe ido na zaben abin da ake so su zaba a rumfunan zabe. Abokan hamayyar Nkurunziza sun yi tur da zaben da suka ce tsayawarsa ya saba wa kundin tsarin mulkin kasar mai wa'adi biyu kacal. Sannan kuma ya saba wa ka'idar yarjejeniyar zaman lafiya ta Arusha wadda ta kawo ƙarshen yakin basasar ƙasar a shekarar 2006. Wata kotu ce ta yanke hukuncin cancantar Mr. Nkurunziza a matsayin ɗan takara don cewar hukuncin kotun yana da damar tsayawa karo na uku mai wa'adin shekaru biyar nan gaba. Sun ƙara kwaskwarimar wannan shari'a da cewa ai ƴan majalisa ne ma suka zaɓi Nkurunziza ba masu kada ƙuri'a ba kamar yadda aka yi a shekarar 2005. Kashe janar Shimirimana ya haifar da fargabar cewa ashe an kai lokacin da za a iya kashe babban jami'in soja akan titi kamar yadda wani shugaban ƙungiyar daidaita al'amuran fararen hula ya tambaya. Vitar Shimirimana ya ƙara da cewa wannan abu ne da duniya za ta damu da shi domin kuwa ashe kowa bai tsira ba. Shi ma babban sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya yi tur da kashe janar ɗin na Burundi, sannan kuma ya nuna damuwa matuƙa ga maganar tsaro na ƙasar ta Burundi.
Ga wannan matashiya kafin ku ji kaɗan daga cikin irin ra'ayin da kuka bari a kan faifai.
Masu sauraro, Hausawa suka ce kama da wane ba wane ba ne. Ibrahim Alfa Ahmed
da Halima Jimrau ke gayyata ku domin sauraron hilin a bari ya huce,
wanda masu hikimar magana suka ce shi ke kawo rabon wani.
Da kana jin Hausa cikin waka da na tura da kai dariya ka taba.
Waƙoƙi kala-kala daga kowace kusurwa ta duniya, kama daga India.
Kuch tum bolo, kuch hum bole, aur dholna.
har zuwa Sudan.
Balle kuma gida Niger da Najeriya.
Kuma waƙoƙi na Amurka da dumi-dumin su.
Muna kuma gabatar da labarai masu ban dariya da ban mamaki ko kuma dai masu ban haushi.
Yan fashi ne suka tsara hanya suna yin fashi wa mutane.
To
sai suka tara wani mai mota ya dauko rake. To suka tsaye da shi suka bincike shi kan ba su ga ko sai sun kwabo ba. Sai shugaban yan fashin sai ya fusata ya fito da direban yace zauna nan kai ta shan raken nan.
Allah.
Direba ya rika kare rake yana sha haka kawai sai ya fara kyalkyalewa da dariya. Sai waɗannan yan fashin sai suka dada fusata cewa me yasa sai suka zo suka nuna mar bindiga kai me yasa kake dariya. Sai yace musu wallahi abin da yasa ni dariya yace wato akwai wani aboki na ne yana tafi babu ko sai sun kwabo a jikin sa. To amma shi ba rake dauko ba gori ba ya dauko. Wa motar
eh na dariya da yake dariya ke ta tsoron wani zan shagurgura
katan banza katan ha samu dai katan banza ha samu kuma tsan irkan yaro
Allah dine ma fa
abu ye Allah dine
katan ka da kai karin tsayawo da bokiti yaran da in yi rigar ma wallahi garma ya ta san ka rike ta shashashan
banza shashashan wofi ni da farko suna na Rabil Musa talla san wanda aka san da dan Ibro kuma bayan naira sai
kuma zancan girki ina dai da bayan ba amu na matata to amma ita kuma ta tan me yelo yelo dan gayan ka kuma wai da ka sako min ita a kwantina
a kwantina kake so a sako maka ita yar fara fara ko baka baka kake so
para
san shi ga gani ma yake dan
da
ba ture ka da bature bature kenan eh da ka
je ina a ga
da wuce ba sai ya kasance da fili a bari ya huce da sashin Hausa na murya Amurka a Washington DC
kan gabatar da wannan shiri a ranar Asabar yanzu kuwa aka ce waka bakin mai ita tafi dadi ga kadan daga cikin yan ra'ayin da ku masu sauraro kuka bari akan faifai
na babba Haruna Damba abin da joke karamar hukumar Fona kaje jahar Wando to alhamdulillah muna yi wa shugaban kasar mu Malam Muhammadu Buhari barka da dawowa daga rangadin da yake kasar Benin to hakika wannan bawan Allah ya samu tarba a kasashe daban-daban ya je Germany ya je Amurka ya zaga kasashe na tafkin Chadi wato Niger da Chadi da Cameroon haka kuma ya je kasar Afirka ta Kudu yanzu kuma ya je Benin dan haka duk inda yake ana tarban sa tarba ta karamci haka ya nuna mana cewa shugaban Muhammadu Buhari shugaba ne na daukacin kasashen Afirka da fatan Allah ya dafawa wannan bawan Allah domin ya ciyar da kasar mu ya ciyar da Afirka baki daya a matsayin sa na jagoran kasa wacce take yawan al'umma kuma da take karfin tattalin arziki a nahiyar Afirka Allah ya taimake mu
ashe magana domin mawaki isa masu gudu su gudu maganar haka ne ta tabbata don gashi tunda yanzu gashi waje ko ina ba hawan shugaba Buhari dai watanni ne bai wuce zuwa uku ba amma an ja refinery na Wari da Fatakwal to wannan ya nuna maka cewar waɗannan masu mulkin wallahi wallahi inda sun ci gaba da yi so suke sai sun yi takarrab a gwamnatin kasar nan sun talauta ta sun durkufar da ita ta je har ƙasa sun kwashe dukiyar ƙasa ganin bayan Allah suna kwana a cikin yunwa da rashin magani a asibitoci amma kawai suka ni wallahi wannan ya gwada ba sa tsoron Allah mutanen nan shugaba Buhari wallahi ina kiranka da mutanen nan idan ka bar su baka bincike su ba wallahi talakawa kai musu cika musu burin su domin sun zabe ka ne domin ka je kai musu aiki ka kwato musu da haƙƙin su ina kuma miƙo maka sakon ban gajiya da dawa da kai daga jamhuriyar Benin wassalam sago daga Alisabu da mun karamar kuma damban da rubutun tarihin Najeriya sago
me magana Alhaji Audu mai gora Kampala malam Madorin jihar Jigawa game da ziyarar da shugaban kasar Najeriya ikai Benin game da neman dauki ko tallafi daga kasar Benin da Chad da Niger da Cameroon game da yakin da ake da kungiyar ƴan Boko Haram. To wannan ziyara ta sa abu ne da yake da muhimmanci musamman halin da Najeriya take ciki a yanzu. Babu dama ta tinkari wani yaki da take yi da ƴan kungiyar nan, dole sai da haɗin kan makota.
To tare da fatan za ku ci gaba da kira kuna bayyana ra'ayanku, za mu gama wannan shirin da takaitattun labarai.
Mai yiwuwa ne masu taimakawa alkali yankin hukunci a jihar Colorado su yanke wa James Holmes dan shekaru 27 hukuncin kisa. Mutumin da aka samu da laifi watan da ya gabata na kashe mutane 12 da suka je kallon silma kusa da Denver. An tsaida wannan shawarar ne jiya Litinin bayan tattaunawa ta tsawon kusan sa'o'i 3 da zai ba da dama ga lauyoyi masu kare shi da kuma masu gabatar da ƙara su gabatar da hujjoji na ƙarshe. Ana kuma kyautata zaton zaman sauraron hujjojin da za a fara yau Talata. Zai hada da sauraron shaidu masu so sare daga waɗanda aka kai wa hari da kuma danginsu. Batun bakin haure shine muhimmin batu da 'yan jam'iyyar Republican suka maida hankali a kai jiya Litinin da dare a tattaunawa da 'yan jam'iyyar da suke son tsayawa takarar shugaba suka taɓo kafin muhawara ta kure da za su ta ƙarshe da za su yi. Waɗanda ke begen ganin jam'iyyar Republican ta tsayar da su takarar shugaban ƙasa 14 daga cikin mutane 17 ne suka yi wannan muhawara. Shugaba Barack Obama na Amurka ya ce ya yi imani da cewa canjin yanayi yana jawo babban ƙalubala ga makomarmu da ma 'ya'yanmu da jikokinmu. Shugaban ya sake yin kiran gaggawa da wannan furuci da ya yi jiya Litinin.
To masu sauraro, yanzu dai nan kusan karfe 3:30 na dare ne a agogon Washington DC, kuma a nan za mu yi sallama da ku sai shirinmu na la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wani sabon shirin. A halin yanzu kuwa a madadin dukkan waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da wannan shirin, Jummai Alice daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake fatar a wuni lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.